العزيز الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan safiya ta Laraba 29 ga watan Shawwal Hijira 1445 wanda yazo daidai da 8 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi Kitabu Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid واللفر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ساتن دي غباتا مزيا قرشن باب الخوف من الشرك باب دي بيان زورة روا دغ شركا يو كما زام شيغا وني بابي باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله باب كرا زوا غ شيداوا باب ابن بوتاوا دغ سيا سي الله معنى كرا زوا غ توحيد yayin da mawallafin wannan littafi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama ya ambata a babuka na farko babin falalar tauhidi da abinda tauhidi ke kankarewa na zunubai ya biye masa baya da kuma bayani a kayan tsoratarwa daga kishiyar tauhidi wanda ita ce shirka to a wannan tarjuma zai fadakar cewa bai kamata ga duk wanda ya san wannan ma'ana ya fahimci tauhidi ya fahimci falalar tauhidi ya fahimci shirka ya kuma fahimci illa ko hadarin da shirka ke kaiwa mai aikata ta a makoma ranar gobe kiyama to bai kamata a kayan sai ta kaita ga kansa shi kadai ba ya zama iya shi ya fahimci wannan ya san wannan ya kiyaye a ya wajaba a kayan sa ya kira mutane da hikima da kuma adi mai kyau su ma su gane hakan su gane tauhidin su gane falalar tauhidin su fahimci shirka da illolinta dan su nisance ta kamar yanda ya kasance wannan ita ce hanyar manzannin Allah da mabiyansu kira zuwa ga Allah kira zuwa ga tauhidin Allah kira zuwa ga bauta ma Allah shi kadai wannan shine aikin manzannin Allah da wanda suka biyo bayan su Hasanul Basri Allah ya masa rahama yana cewa yayin da ya karanta wannan aya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda yafi kyautata magana fiye da wanda ya kira mutane zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah ma'ana zuwa ga kadaice Allah da bauta kuma ya aiki nagari sannan ya ce lalle ni ina daga cikin musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah to da ya karanta wannan aya fa qala sai ya ce hadha habibullah hadha waliyullah hadha safwatullah hadha khiyaratullah yace mai wannan aiki shine masoyin Allah mai wannan aiki na kira zuwa ga akadaita Allah shi kadai da bauta shine masoyin Allah ma'ana shine waliyin Allah shine zababbe daga cikin bayin Allah kuma shine wanda Allah ya fi kauna a cikin dukkanin mutanen duniya gaba daya babu wanda ya kai mai kira zuwa ga addinin Allah ya amsa ma Allah wajen kiran sa kuma ya kirayi mutane zuwa ga subota ma Allah shi daya kuma ya aiki mai kyau wannan shine mamai wato khalifan Allah a bayan kasa to ya ambaci wannan karkashin tafsirin wannan aya kamar yadda Ibn Kathir ya kawo da haka dai wannan babu abin da zai karantar da mu wajibcin kira zuwa ga kadaita Allah da bauta bayan mutun ya fahimci tauhidi to ya kira mutane su ma su gane haka wannan shine aiki na manzanni to mallan sai ya bude wannan babu da aya guda daya a suratu Yusuf da kuma hadisai guda biyu wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yamani qala lahu innaka ta'ati qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah fa in huma ta'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah afterada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla wa in huma ta'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah afterada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim fa in huma ta'uka lidhalik fa iyyaka wa karaim amwalihim wa taqi da'watal madhlum fa innahu laysa baynaha wa baynallahi hijabun akhrajahu wa lahu ma an sa'al bin sa'adin anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala yawma khaybara la'utiyanna ra'ayata ghadan rajulan yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu yaftahu allahu ala yaday fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yutaha falamma asbahu غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عيني فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفس على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون اي يقودون تو wannan sune hadisai da aya da malaika wannan babu wa qaulillahi ta'ala da farin Allah madaukakin sarki قل هذه سبيلي ادعو الى الله قل كفدا مسو الله تعالى na magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana umartan sa da ya ga wa mutane baki daya hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan ita ce hanya ta wanda ni nake kayinta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga kadaita Allah shi kadai da bauta abunda nake a wannan hanya shine ina kiran mutane zuwa ga kadaita Allah shi kadai da bauta ala basiratin abisa basira ma'ana abisa ilimi kuma abisa yaqini ana ni ina kira abisa wannan hanya abisa basira wa manittaba ani hakanan duk wanda ya bi ni kuma ya gaskata da imani da ni shi ma ina kira abisa wannan hanya Allah ta'ala ce wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikeen kuma ni bana daga cikin mushrikai ma'ana ni ma na baranta daga shirka da kuma masu yin shirka bana cikin su kuma ba sa tare da ni to wannan ita ce aya ta farko da malam ya bude wannan babi da ita sai hadisi yace a An ibn Abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yarda gare shi habrul umma tarjumanul qur'an ibn ammin nabi sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ya da amincin Allah ya tabbata a gare shi lamma ba'atha mu'adhan ila al-yamani lokacin da ya aika mu'adhu dan jabal zuwa kasar Yemen ya aika shi a matsayin mai isar da sakon musulunci kuma mai karantar da addini kuma mai hukunci ya tura shi ne matsayin kamar ambassador wakilinsa mai isar da sakon Allah kuma mai karantar da addini kuma mai hukunci kuma jagora to a lokacin da ya aika shi zuwa kasar Yemen malama suka ce Allah annabi sallama ya aika Mu'adh bin Jabal kasar Yemen ne a shekara ta 10 a watan Rabiul Awwal kafin Hajjatul Wada kamar yanda ya ambata cikin sharhi anan wasu malama suka ce kuma wannan aika Mu'adh zuwa kasar Yemen ya kasance ne a ƙarshen shekara ta 9 yayin da ya dawo daga yakin Tabuka sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwaya kuma aka ce a shekara ta 8 ne bayan an yi fatahu Makka. To a bisa dai bisa waɗannan maganganu, bisa wannan sabanin ruwayat, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa ƙasar Yaman domin ya je ya isar da wannan sako na musulunci. Kuma ya zo na a wannan ƙasa har zuwa lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar, yana wannan aiki da aka tura shi a kai bai dawo ba, wanda daga baya ne da ya dawo kuma sai ya wuce Sham, anan ya rayu har zuwa mutuwarsa. To a lokacin da ya aika shi zuwa ƙasar Yaman, kala sai ya ce masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitabi, lalle za ka je ma wasu mutane ne daga cikin mabota littafi, su ne Yahudu da Nasara, suna da littafi a Taura da Injila, ko da yake Yahudawan su ne suka fi yawa, su ne a ƙasar Yaman sun fi sauran mushrikai na Larabawa, kuma sun fi Kiristoci yawa a wannan ƙasa ɗin. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa wadanne irin mutane zai tunkara saboda ya shirya, saboda za a samu munazara, za a samu tattaunawa ta ilimi. Mutane ne masu littafi, mutane ne wanda suna da ilimi, ba wai gaba garin mutane zai je samu ba. Ka san tunkaran wanda yake da wata fahimta, ka sauke shi a kai ka dora shi akan fahimta ta kwarai, wannan aikin yafi wahala. Gara ce wanda dama baya kan komai ka je ka masa da'awa yafi sauki. To shi yasa manzo Allah sai ya gaya masa waɗanne mutane zai tunkara dan ya shirya ya yi tanadi saboda tattaunawa da za a yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa cewa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa Allah. Yayin da ka je wajen su ya kasance abinda zaka fara kiransu zuwa gare shi ita ne kalmar shahada. Ka kira su zuwa ga kalmar shahada su shaida babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah, Allah kadai shine abin bauta. Wa fi ruwayatin cikin wata ruwaya ila an yuhidullah, abinda zaka fara kiransu gare shi shine su kadaita Allah. Wannan ruwaya ma ta tabbata a cikin Sahih Bukhari, wato ingantacciyar ruwaya ne. Ko dai ka kira zuwa ga shaida ba mabuta da gaskiya sai Allah, ko kuma ka kira su zuwa ga su kadaita Allah, dukkan dai ma'anar guda ne, bauta ma Allah shi kadai da kuma korewa bautar wani Allah, wato shirka da Allah, ya zama Allah ɗaya za a bauta ma, a daina bautan kowa ba Allah ba. To da su Yahudawa sun roƙi Uzair a matsayin abin bauta, su kuwa Nasara sun roƙi Annabi Isa ɗan Maryamu a matsayin bauta. To shi yasa ya kira su, ya fara kiran zuwa ga kadaita Allah da bauta, Allah ɗaya ne abin bauta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne wanda Allah ya turo domin ya karantar da yadda za a yi wannan bauta. Yawwa, sai ya ce masa fa in wata'u ka lidhalik, idan sun maka da'a ga haka, ma'ana sun yadda Allah ta'ala shi kadai ne abin bauta, sun miƙa wuya. To mataki na biyu da zaka kira su fa'alimhum, sai ka sanar da su anna Allah haftarada alaihim khamsa salawatin, cewa Allah ta'ala ya farlanta salloli guda biyar a kayansu. Kaga wannan yana tabbatar da cewa sallah ita ce mafi girman wajibai bayan kalmar shahada guda biyu, bayan shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, bayan shaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah. To abu na biyu daga cikin wajibai ita ne sallah. Ita sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunai na musulunci, bayan kalmar shahada sai sallah. Ita za a fara tambayan bawa a ranar tashin kiyama cikin ayyukansa, shi yasa yace ka gaya musu Allah fallanta salloli guda biyar a kayansu a cikin dare da yini, a subahi, a zahar, la'asar, magariba, zuwa sallar isha. fa in wata'u ka lidhalik, idan sun maka da'a ga haka, ma'ana sun amshi sallah, sun yadda da wannan salloli za su aikata, za su kiyaye su bisa sharuɗansu, fa alimun, to sai ka sanar da su anna allaha tarada alaihim sadaqatan, cewa lalle Allah ya farlanta wata sadaka a kayinsu, ma'ana zakka kenan. Tu'khadhu min aghniyaihim, wadda za a karbe ta daga mawadatansu. Faturaddu ala fuqaraihim, a maida ta zuwa ga talakawansu. Kaga wannan dalili ne bisa cewa zakka ita ce mafi girman wajibai daga rukunan musulunci bayan sallah. Ma'ana bayan kalmar shahada, bayan sallah sai zakka. Hadisin ya zo ne bisa maratib. Kuma ita zakka ana karɓa ne daga mawadata a maida ta zuwa ga talakawa. An keɓe fuƙara saboda haƙƙinsu a zakka shi ne ya fi ƙarfi a kayin sauran baƙiyatul asnaf. Ayi sunfin guda takwas ne ko? To sai aka ambaci faƙirai a wannan hadisi don a nuna haƙƙinsu ya fi girma saboda sauran masakin wal'amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum zuwa ƙarshe. Faƙirai su ne suka fi girman haƙƙi. Kuma wannan na nuna mana cewa addinin musulunci ya rusa dukkan wani tsari na jari hujja, capitalism kenan ko, na ainihin wato tsananin san tara dukiya a ƙuntatawa talakawa ya zama kawai masu kuɗi su suke watayawa. Talaka shi ta shan wahala, ba wata hanya da zai samu sassauci. To wannan tsari ba musulunci ba ne, tsarin jari hujja. Masu dukiya suna ta tara ƙazamar dukiya, talakawa kuma suna shan wahala. To kaga musulunci bai yarda da wannan ba. Shi yasa ya wajabta zakka a riƙa ba da wani kaso daga dukiya da Allah ya bai ma su mawadata da ita, ana sanya wannan dukiya a hannun talakawa da sauran hanyoyin alkhairi da aka ambata saboda a samu muwasat, a samu tallafawa, a samu walwala, a samu wadata. Kuma ya rusa tsari na gurgurai na socialism ko, wanda shi kuma ƴanci ne ba ka da ƴancin mallaka, komai mallaka ne na hukuma, kai ba ka da dama da za ka mallaki komai. To duka wannan musulunci sai zo da tsari wanda ya ƙulla alaƙa tsakanin talakawa da mawadata. Kaga wannan tsari ne mai kyau, kuma yakan kawo zaman lafiya, yakan kawo kwanciyar hankali, yakan kawo wadata, mai tsarkake dukiyar, ya kawo ƙauna tsakanin mawadata da talakawa. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zakka za a karɓa ne daga mawadata a maidawa su ainihin wato talakawa. Kuma wannan na nuna mana ita zakka idan an cire ta, so ake a bada ita ga mabuƙata na wannan tsakanin, a inda kai kake raye ka bada wannan zakka, ba ka ɗauke ta daga nan ka cire ta ka kai ta can wata uwa duniya ba. A'a, ba haka ake so ba. Ko da malam fiqh sun yi bayani ba a cire zakka daga gunda ta waje ba a kai wani guri, sai fa idan wancan gurin talakawan sun fi tsananin buƙata, to hakan ma ba za a ɗebe ta kwace-kwan ba, sai a ɗau wani kaso a kayi musu, amma a raba ta a wannan wajen da ta waje ba. Kuma wannan na nuna mana al'amari na zakka al'amari ne da shari'a ta jingina ga shugaba jagora, babar mutane ɗaiɗaikun su kowa abin da ya ga dama ba. Tunda aka ce manzo Allah shi ya ba da wannan umarni a karɓo zakkar daga talaka mawadata a baiwa talakawa, shi yasa yakan tura ma ma'aikata musamman su je su karɓo zakka. To don haka lamarin zakka yana da girma ƙwarai da gaske. Shi shugaba shi ke jibintan karɓan zakka da kuma raba ta, ko dai ya raba da kansa ko kuwa ya sa wakilansa su karɓo su raba. Shi yasa ma duk wanda yake ba da zakkar ba za a ƙyale shi ba, a ƙa'ida na shari'a sai an karɓa da ƙarfi. Man mana'a zakata ukhidhat minhu qarhan, duk wanda yake ba da zakka to sai a karɓa da ƙarfi. Shi yasa sai na Abu Bakar a lokacin da ya zama khalifa, babban ƙalubale da ya fara tunkara shi ne aka samu wasu gungun mutane suka ce su ba za su ba da zakka ba. Suka ce daga yau zakkar ma ta tashi kawai, ai manzo Allah ne kawai Allah ya ce ya karɓa. Khudh min amwalihim sadaqatan, ko suka ce ya Annabi ne kawai, da haka ba za su bayar ba. Sayyidina Abu Bakar bai ƙyale su ba, ya ce wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai yana yaƙe shi. Kuma haka ya yi alƙawari, kuma sai da Allah ya cimma burinsa, Allah ya taimake shi. wanda a karan farko hatta sayyidina Umar suna ganin bai kamata a yaƙi musulmai ba, suna sallah suna azumi a yaƙe su, amma daga ba sai dai suka fahimci hakan shine daidai kuma shine maslaha. To da haka shugaba shine zai jibinci lamarin zakka har ma ya karba da ƙarfi ga wanda ya hana ko da ta kai ga a hukunta shi. Sannan kuma bai halatta ba mawadata zakka, dole sai talakawa mabukata, shi yasa yace faturaddu ila fuqara'ihim. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa fa inma ta'uka lidhalik, idan sun maka da'a ga haka, ma'ana sun yarda za su bada wannan zakka din, iyyaka wa kara'im amwalihim, ka shedinka da zababbun dukiyoyinsu. Wannan kashedi ne, at-tahzir ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake masa kashedi game da dukiya mai mafi daraja. Qara'il jambu karima, dukiya mafiya daraja su ne zababbun dukiya, ka kiyaye. Kar ka je ɗaukan zakka ka ɗauki uwar garki ko saniya mafi nono ko mafi girma ko mai yawan nama ko mai yawan gashi ko abin da ya kama da wannan, to ka kiyaye wannan. Su ne kiyarul mal, mafiya daraja, mafiya tsada ko zababbun dukiya ka kiyaye. Kaga wannan na nuna cewa ma'aikaci mai karɓan zakka haramun ne a kayan sai ya karɓi zakka ko dukiya mafi daraja. Sannan kuma shi wanda zai bada zakkan bai halatta ya bada mafi ƙasƙanci ko wulaƙantacciya ba, ana karɓa wadda suke tsakatsaki. Yawwa, ana karɓan dukiya ne wanda suke tsakatsaki, ba a ɗaukan dabba mafi daraja mafi tsada, sai idan mai dabban ne ga dama ya ce a ɗauki wannan ya bayar zakka, to wannan ba laifi. Da haka haramun ne hatta a wajen aikin Allah a yi cuta ko a yi zalunci, bai halatta ba. Kare mutum ya face da wani aiki na addini kuma ya cuci mutane, kaga a samun ne na musulunci na karɓan zakka. Amma manzo Allah sai ya ce masa me, ka kiyaye zababbun dukiyarsu. Sannan sai ya ce masa wattaqi da'watal mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta, ka sanya shamaki tsakaninka da addu'ar wanda aka zalunta. Ma'ana na masa ka shaidi ne da me adalci da barin zalunci, ma'ana ka zan mai adalci kar ka yi zalunci. Wannan al'amura guda biyun shi ne zai tsare dukkan wani shugaba ko wakili ga barin faɗawa ga ɓarna ko ga zalunci. Ka zan mai adalci kuma kar ka zalunci kowa. Da haka wajibi ne mu kiyaye dukkan nau'i na zalunci a kowane mu'amala ne kuwa. Kaga aikin addini ne, amma ka ce ma kai zalunci. Wattaqi da'watal mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Fa innahu, domin yanda sha'anin yake, laisa bainaha wa bainallahi hijabun, babu shamaki tsakaninta da Allah. Kaga wannan jumla tana fassara wannan damirin sha'an, ma'ana dalilin da yasa aka ce yake addu'ar wanda aka zalunta saboda babu shamaki tsakaninta da Allah. Allah yana karɓar wannan addu'a dai. Da zarar an zalunci bawa sai ya roki Allah, to Allah yana amsa wannan addu'a, babu shamaki, kai tsaye Allah yana amsawa. An gane wannan ko? A wata ruwaya, ko da kwa fajiri ne wanda aka zalunta, ko da ba mutumin kirki ba ne, kar ka ga mutum haka ba mutumin kirki ba yana aikata ɓarna kuma ka cuce shi, kai ko da kafiri ka cuta, Allah ba zai kyale ba, sai Allah ya masa kayya. Ka sa abu ne mai sauki, wani ya ce aljihun baya ne, wani ya ɗauka ya cuci kafiri ba laifi, wallahi kuskure ne, Allah ba zai bari ba. Ai, cutan kafiri ya fi hatsari ma, tunda an je kiyama za a yi hisabi, shi ladanka da za a bashi ba zai kai shi aljanna ba. Kai ku aka ɗebi ladanka amma gibi, ko a ɗebo zunubinsa a ƙara maka. To da haka dai kowane hanya ne mu nisanci zalunci, kar ka cuci kowa, ko aikin Allah ne ko aikin agaji kake, kar ka yi cuta. Saboda ita addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah, komai tsawon lokaci ko a kusa ko a nesa, sai Allah ta'ala ya amsa wannan addu'a ne. Shi yasa ya ce fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, domin babu shamaki tsakaninta da Allah. Akharajahu Bukhari da Muslim ne suka fitar da wannan hadisi. Sai ya ce me, walahuma, suna da ruwaya Bukhari da Muslim har ila yau, an Sa'ad bin Salim ko daga Sa'ad dan Salim Allah kara masa yadda Ibn Malik Ibn Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi Abul Abbas Al-Kunya sakina sahabi ne wanda ya shahara kuma haifinsa ma sahabi ne ya rasu shekara ta 88 bayan hijira alhali ya haura shekara 100 ma'ana ya sha biya kenan to suna da ruwa daga wannan sahabi a Sa'ad dan Sahal Allah kara musu yarda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ranan da aka yi yakin Khaibar yace me la'utiyanna rayata gadan yace lalle a gobe zan bada tutar yaki la'utiyanna rayata haqiqa tabbas akwai ta akida da wannan a wannan jumla ko a wannan magana lalle haqiqa a haqiqa zan bada tutar yaki la'utiyanna rayata gadan haqiqa lalle gobe zan bada tutar yaki rajulan a wani mutum yuhibbu Allah wa rasulu wanda wannan mutumin yana son Allah kuma yana son manzon Allah manzon Allah ce zai bada tutar yaki ya faɗi wannan magana ne ranan da aka yi yakin Khaibar wannan Khaibar din wani gari ne na Yahudawa a arewacin Madina kan hanyar zuwa Tabuka ko hanyar Sham kilomita 170 ne daga ainihin wato garin Madina to an yi wannan yaki na Khaibar ne a shekara ta 7 bayan hijira to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana tare da ta'akiri har guda uku ga rantsuwa yace wallahi lalle haqiqa gobe zan bada tutar yaki zan bada wannan tuta ne rajulan a wani mutum yuhibbu Allah wa rasulu wanda wannan mutumin yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu Allah wa rasulu kuma Allah da manzonsa suna son sa yaftahi Allah ala yadai kuma Allah zai bada nasara zai bada budi ala yadai a bisa hannayen wannan mutumin da za a bai mu wannan tuta kaga ba cewa na bane sai aka siffanta wannan mutumi yana son Allah kuma yana son manzon Allah kuma Allah da manzonsa ma suna son sa kaga wannan na nuna falalar wannan mutumin da za a ba mu wannan tuta ta yaki a ranar yakin Khaibar a Sheikhul Islam Allah ya masa rahama yace wannan siffa ta mutumin da yake son Allah da manzo Allah da manzo suke son sa bata takaita ga shi wannan wanda za a ambata wannan hadisin ba shine Ali bin Abi Talib ko kuma imma da wasu suna fakewa da wannan su nuna iya shi ne kawai ka san akwai masu wuce iyaka ko to Allah da manzo suna son dukkan wani bawa mai tsoron Allah Allah da manzo suna son sa sai dai wannan hadisi yana cikin hadisi mafiya kyau da ake kafa hujja da shi ga ainihin wato falalar shi sai na Ali bin Abi Talib Allah kara masa yadda to wannan mutumin da za a bai mu wannan tuta kenan yaftahi Allahu ala yadai Allah zai bada nasara zai bada budi a bisa hannayensa kaga wannan bushara ne na samun budi da za a yi ga wannan gari na ainihin wato Khaibar kuma wannan alama ce daga cikin alamomin annabta tun abun bai zo ba manzo Allah sai bada labari to idan ya faɗi wannan magana fa batan nasu ya dokuna sai mutane suka kwana ya dokuna lailatun suna ta tattaunawa tsawon wannan dare nasu ma'ana da annabi ya maganan sai ya tashi ya tafi bai faɗi wane ne zai ba matutan ba to shine mutane sahabbai suka kwana suna ta tattaunawa tsawon wannan daren ayyuhum yutaha wane ne za a bai mu wannan tuta a wa za a ba mu wannan tuta kaga wannan na nuna tsananin kwadayin sahabbai wajen alheri duk wani abu na falala suna kwadayin haka suna ta tattaunawa wa za a bai mu wannan tuta wane ne wannan bawa da ya dace da wannan falala falamma asbahu yayin da gari ya waye suka wayi gari ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sammako suka taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yutaha kowannensu yana kwadayin a bashi wannan tuta kowa yana so a ce shi za a bawa. Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya ce ban taba kwadayin shugabanci ba sai wannan rana, bai taba sha'awan sarauta ko mulki ba sai ranar. Haji manya, me yasa yake wannan kwadayin? Saboda falalar da ya ji ambata na wannan mutum. Kaga wannan shaida ce babba ga shi wannan bawa da za a bai ma wannan tuta. To da gari waye suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kowannan su yana kwadayin a ce shi za a ba mu wannan tuta. Faqala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali wa dan Abu Talib. Allah ya kara musu yadda. Aina yake? Kaga wannan na nuna yadda manzo Allah yake bibiyan sahabbansa, yana tuntuban yanayin rayuwa yaya suke in bai ga mutum ba zai tambaya. Yace ina Ali dan Abu Talib, faqila, sai aka ce huwa yashtaki aynai, ai yana fama da ciwon idanuwa, ma'ana idanuwansa suna ciwo, ko zuwa ma bai yi ba shi baya nan ma kwata kwata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kira shi. Yawwa, fa arsalu ilayhi fawte bi, sai aika zuwa gare, sai aka zo da sayyidina Ali. A wata ruwa ce ud'u li aliyan, ku je ku kira mun Ali. Fawte bi, sai aka zo da shi idanuwansa suna ciwo, ba shi da lafiya ko yana fama da ciwon idanuwa, sai aka zo da shi. Wata ruwa aka ce sai da aka masa, aka kama hannunsa ana nuna masa, saboda idanun ya rufe baya gani sosai. Aka zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa basaka fi ainihi, sai manzo Allah ya masa tofiya idanuwansa, ma'ana masa tawaida ko ya masa addu'a, sai masa tofi. Wada alahu, ya masa addu'a, fa bari anan take, sai ya warke nan take, Allah sai bashi lafiya. Ba wani bata lokaci, nan da nan Allah sai amsa wannan addu'a, sai bashi lafiya. Ka allam yakun bihi waja'un, kai ka ce ba wani ciwo da yake tare da shi, nan take ya warke. Kaga wannan ma mu'jiza ce ta annabta, bayan da za a maka magani nan da nan a ce ciwo ya warke. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akan samu waraka ne a hankali, mataki bayan mataki, amma shi da ya masa addu'a nan take ido sai ya bude ya warke, kamar ma bai rashin lafiya ba. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa atahu raya, sai ya dauki wannan tuta sai ya bashi. Kaga wannan na nuna mana imani da kaddara, duk abin da Allah ya kaddara ma za ka samu, to wallahi za ka samu. Kun ga sai na da shi baya nan ma aka yi bayani, amma sai ga shi da yake rabansa ne, sai aka ce ina yake, wanda suke nan suke ta kwadai a basu, ba wanda aka ce ga a bashi, ina wani, sai aka kira Ali bin Abi Talib, shi da baya nan ma kwata kwata. Kaga wannan shi ne imani da kaddara, duk abin da yake rabanka ne wallahi sai ka samu, ba makawa. Yawwa, kuma wannan na nuna cewa aikata sabubba da suka halatta ba sa korewa tawakkali. Kun ga wannan sahabbai sun yi sammako sun zo, kowa na so a bashi, da yana cewa wai ba su dogara ga Allah ba, sababi ne na neman wani abu na alheri ko. To shi ne manzo Allah da ya bashi wannan tuta, sai ya masa wasu jawabai. Faqala, sai ya ce masa unfus ala risilika, ai imdi, ka tafi ala risilika, a bisa nutsuwarka, ala sakina, a bisa nutsuwa, ka tafi bisa nutsuwarka, hatta tanzila bisa hatihim, har sai ka sauka a farfajiyarsu, ma'ana su wannan gari ne Yahudawa. Kaga wannan na rikicin tarbiyya na yaƙi, ba a son gaggawa da garaje. Sai ya ce mar, ka tafi a cikin nutsuwa a bisa taitayinka, har sai ka sauka a wannan farfajiya nasu. Da haka ashe duk lokacin da shugaba ya naɗa wani kwamanda na yaƙi, to wajibi ne ya masa jawabai, ya masa wasiya, abinda zai masa amfani ya taimaka masa wajen kaiwa ga nasara. To shi yasa manzo Allah ya ce masa ya tafi cikin nutsuwa har sai ya sauka a wannan farfajiya na wannan gari na Yahudawa. Summaduhum ilal Islam, sannan ka kira su zuwa ga addinin musulunci. Wannan shine mahallin shahid, ka kira su zuwa ga addinin musulunci. Kaga wannan na nuna mana shari'ancin da'awa kafin yaki, ma'ana sai an fara kiran mutane zuwa ga tauhidi, zuwa ga kalman shahada, zuwa ga kadaita Allah da bauta. To anan ne in ba su amsa ba sai kuma yaki ya biyo baya. To amma idan ya kasance dama da'awar ta je musu kafin kai wannan komanda ka je, da'awar ta je an isar musu da sakon Allah amma ba su amsa ba, to ya halatta a kai musu farmaki babu zato ba tsammani. Amma fa sai sako ya fara zuwa. Haka kawai ba a zo a farwa kafirai da yaki, dole sai an yi da'awa. In a baya sako ya je ba su amsa ba, to wannan za a iya zo a far musu da yaki, kamar yadda ya faru da Banil Mustalaq. Manzon Sallama ya kai musu har alhali sun gafala, babu aune, kawai aka kai musu farmaki saboda a baya an kai musu wannan sako ba su amsa ba. To wannan shi ne ladabi na yaki. Da haka sai ya ce masa wa akabirhum, kuma ka ba su labari bi ma yajibu alaihim min haqqin Allahi ta'ala fi, ga abin da ya wajaba a kayan su na haƙƙin Allah ta'ala fihi, ai ma'ana a cikin addinin musulunci, ka ba su labari ka gaya musu. Fa wallahi na rantse da Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, da Allah ta'ala zai shiryar da mutum ɗaya a sanadiyarka, wani ya gane addinin musulunci ko ya karba addinin musulunci ko ya fahimci addinin musulunci, khairul laka, shi ya fi alheri a gare ka, min humurin na'am, fiye da jajayen raƙuma, ma'ana mafiya darajar dukiya a wannan zamani. A ce mutum ɗaya ya fahimci addini sanadiyarka ya fi a baka garken jajayen raƙuma, kowace irin dukiya mafi tsada a yanzu bata kai ladan da za ka samu in wani fahimci addini sanadiyarka ba. To wannan shi ne ƙarshen hadisai da ya kawo. Ya ce ya dukuna ayyaku duna, suna ta tattaunawa a wannan dare wane ne za a ba ma wannan tuta. Fihi masa'il, a ci wannan babi akwai matsaloli. Al'ula, matsala ta farko, anna da'awata ila Allahi tariqu man ittaba'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimta cewa kira zuwa ga Allah hanya ce ta duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana duk mai bin manzon Allah sallama idan ya fahimci tauhidi, ya gane addini, to ba zai koma ya zauna kuma ya nade hannu ya ce ni ba ruwana, ni ta kaina zan yi, kowa ya ta kansa, ni na gane, kowa ma ya wannan. A'a, dole ne ka je ka yi da'awa, ka karantar, a yi wa'azi, a karantar da al'umma, a isar da saƙon Allah yadda addinin bai je ba. Wanda addinin ma ya je, a je a karantar da mutane addini. To wannan ita ce hanyar duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zama bai same ka ba. In ka fahimci addini wajibi ne ka tashi ka yi da'awa. Kuma wannan shi ne aikin da ƙungiyoyi na addinin musulunci suke tsawon shekaru, da'awa da karantarwa da kuma wa'azi. Shi yasa cikin wannan babu ya ambata qul hadhihi sabili adu ila Allah. Asaniya, matsala ta biyu, at-tanbihu alal ikhlasi, tanbihi ma'ana faɗakarwa game da tsarkake niyya. Li anna kasiran, domin da yawa, lau da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi, ko da ya kira zuwa ga abi gaskiya to yana kira ne zuwa ga kansa, ma'ana bai tsarkake niyya ya yi dan Allah ba, sai ne dan wani abun duniya da zai samu. To da haka so ake ya zama kayi domin Allah, shi yasa ya ce ad'u ila Allah. As-salisa, mas'ala ta uku, annal basirata min al-fara'idi, cewa basira tana daga cikin farillai na yin kira, ma'ana ilimi ita kanta da'awar, da ilimi na mu'amala da jama'a. Dole ne mai da'awa sai ya fahimci addinin kansa, dan ba zai taɓa yiwuwa ka zo kana isar da saƙon da kai ma baka gane ba, ai saƙon ba zai je ba ko. To basiran shi ne ilimi da kuma sanin mu'amala da jama'a, ka san wane salo za ka bi wajen karantarwan bayan ka fahimta. Shi yasa ya ce ala basiratin, a bisa basira, a bisa ilimi da sanin mu'amala na jama'a. Ar-rabi'a, matsala ta hudu, min dalail husnul tauhid, yana daga dalilai na kyawun tauhidi, annahu tanzihun lillahi ta'ala anil musabbati, kasancewa shi tauhidi tsarkacewa ne ga Allah ta'ala, anil musabbati, gabarin zagi ko aibantawa. Annaqsu wal aib, kaskantarwa ko aibantawa, shi tauhidi tsarkace Ubangiji ne. Kaga ma zingina ma Allah da ai sun aibanta Ubangiji ko, sun aibanta Ubangiji, sun kaskantar da Ubangiji. To da haka shi tauhidi tsarkake Allah ne, gabarin aibantawa ko dukkan wani tawaya. Al-kamisa mas'ala ta biyar, anna min qubhi shirki kaunuhu musabbatan lillah, yana daga munin shirka kasancewanta tawaya ne ga Allah. Duk abin da ka jingina ma Allah to ka tauye Ubangiji ne, ka jingina masa kishiya. As-sadisa ta shida, wahiya min ahammiha, tana daga mas'aloli mafiya muhimmanci, ibadul muslimi anil mushrikina la yasiru minhu, wato ne santan musulmi ga barin mushrikai, kar ya zama daga cikin su. Walau lam yushrik, koda ku shi bai shirka ba, koda kai baka shirka to kar ka gaure da mushrikai, ka nesanta da su. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin, daka ba a san kai tarayya da mushrikai. Bayan kai ka nesanci shirka, kai kokari su ma su gane illan shirkan su daina. As-sabi'a ta bakwai, kaunu tauhidi awwala wajibin, mun fahimta cewa kasancewan tauhidi shine wajibi na farko. Yawwa, shine wajibi na farko a dukkanin wajibai na addini, ba abin da ya kai tauhidi. Kaga wannan na nuna fahimtar Malam Abdurrahman Al-Aqtari wanda ya rubuta littafin Halali, ko yanda yake cewa awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tasiwa imani. Kaga wannan na nuna fiqhin wannan bawan Allah. Wajibi na farko shine tauhidi, kadaita Allah, kyautata imani, tacewa addini, shine wajibi na farko. Shi yasa da ya tura Mu'adhu yace ya kira zuwa ga tauhidi, da ya tura shi ma sayyidina Ali zuwa kasar Yaman a zuwa Khaybara yace ya fara kiran zuwa ga musulunci, saboda wannan shine wajibi na farko a cikin wajibai. As-samina ta takwas, an yabda'a bihi qabla kulli shay'in hatta as-sala, an yabda'a ko an yubda'a bihi, a fara da shi kira zuwa ga tauhidi, a fara da shi kafin dukkan komai har ma sallah. Ma'ana ko sallah ba za a fara kiran mutane gare ta ba sai sun gane tauhidi tukuna. At-tasi'a ta tara, anna ma'ana ani wahidullah, ma'ana shahadati Allah la ilaha illallah, ma'anan fadin sa da yace ani wahidullah su kare ta Allah, shine ma'anan shaidawa babu amin bautawa da gaskiya sai Allah. Al-ashira mas'ala ta goma, annal insana, cewa mutum, kad yakunu min ahlil kitabi, haqiqa yana kasancewa daga cikin ma'abota littafi, wa huwa la arifu hal hali bi sal littafin ba, aw ya'rifu ko ku ya san littafin wala amalu biya amma ba aiki da shi, dan haka yana bukata kira shi. Shi kan san musulmi yana bukatan kira ko yau, zaka san mutum musulmi ne amma bai fahimci addinin ba, bai gane tauhidin ba, ko ku yana claiming shi kirista ne amma bai ma san me littafin nasa ya kunsa ba, dan haka akwai bukatan kira a fahimtar da mutane addini, ko da musulmin ne ko ba musulmin ba, dai kowanne yana da bukatan fahimtar tauhidi ya san hakikanin musulunci. Al-hadiya ashara ta goma sha ɗaya, at-tanbihu ala ta'limi bit tadrij, tanbihi game da kadaitarwa mataki bayan mataki, shine at-tadrij, step by step. Kaga aka ce tauhidi sai sallah sai magana kuma zakka, ba magana haji ba ko? Me yasa? Saboda ba mamaki lokacin aikin hajjin bai zan wajibi ba tukuna, ko ko shi wanda ake magana da su hajjin ba tauje ba kayin su ba, shi yasa ba ambata aikin hajji ba, ba idan aikin hajji ba rukuni bane, shi ma rukuni ne shi rukunin musulunci. Da haka dana san karantarwa ya zama mataki bayan mataki, kar kawai kana karantarwa ka ɗebo wani ilimi mai nauyi sai ka jefa wa mutane, a abu ɗaya bayan ɗaya. Sannan as-salis, as-saniya ashara ta goma sha biyu, al-bada'u bila hammi falaham, ana so wajen karantarwa ko da'awa a fara da abin da yake mafi muhimmanci sannan mai bi masa. Yawwa, kaga tauhidi shine gaba, sai aka zo maganan sallah sai zakka, to haka ake so. Kar ka zo wajen mutane ba su iya tsarki da alwala da sallah ba, ka zo kana maganan koya musu aikin haji, ko kana musu bayanin zakka, ko kana musu bayanin rabon gado, ai ba za su gane ba, wannan ilimin ya musu nauyi. Amma ka faro daga tsarki, alwala, sallah, sai a je ga kuma sauran bayanai, to haka ake so. As-salisa ashara ta goma sha uku, masrifu zakka, mun fahimci wato jiha ko yanda ake sarrafa dukiya ta zakka. A wannan babu ya ambata wasu ɓangare ko? Fadansa da ya ce faturaddu ila fuqara'ihim, a maida ita wannan dukiya ta zakka zuwa ga talakawa. Ko mun ji bayani cewa duk a cikin sunfi ne wanda za a ba wa zakka, su fakirai su ne mafiya bukata, su ake gabatarwa. Arabi 10:14 kashful alimi shubhata 'anil muta'allim, wato ana son malami ya yaye dukkan wata shubha, dukkan wani duhu ga wanda zai koyarwa. Duk wanda za a je a karantar to a yaye dukkan wani, a yi masa dukkan wani bayani. Shi yasa manzo Allah ya gaya Mu'adhu kafin ma ya je Yemen din, ga irin mutanen da zai je ya samu. Innaka ta'ti qauman ahla kitabi, za ka je musu mutane ne ma bauta littafi. Sai ya yi masa dukkan wani duhu don ya gane su wa zai tunkara don ya shirya. Al-Khamis 10:15 annayu an karaimil amwal, mun fahimci hani game da mai zakka ya karbi, mai karban zakka ya karbi zababbun dukiya mafiya daraja, to ba a yi ta da wannan ba. As-Sadisa 10:16 ittiqau da'watil mazlum, kiyayewa addu'ar wanda aka zalunta, mun fahimta daga wannan babi. Ba sai a babin zakka ba, a kowane mu'amala wajibi ne mu nisanci zalunci. As-Sabi 10:17 al-ikbaru bi anna la tujabu, mun ji bayanin cewa ita wannan addu'a ba ta da shamaki, mana babu wani shamaki tsakaninta da Allah. As-Samina 10:18 min adillati tauhidi, yana daga dalilai na tauhidi ma jara ala sayyidil mursalina, abinda ya gudana daga ainihin wato shugaban manzanni, wasadatul awliya, da kuma shugabanni ko jagororin waliyan Allah su ne sahabbai. Minal mashaqqati wal ju'i wal waba, abinda ya gudana gare su ya same su na daga tsanani da yunwa da kuma anoba, sun fuskanci wahalhalu a rayuwa. Kaga wannan na nuna girman lamari na tauhidi. Duk wanda ya karɓi wannan aiki to lalle ne zai gama da jarabawa, zai gama da tsanani da kuma ainihin wato ibtila'i kala-kala a rayuwa. At-Tasi'a 10:19 qauluhu, faɗinsa la'udiyanna ra'ayata, manzo Allah ya ce zan ba da tutar yaƙi har zuwa ƙarshe. Alamun min alamin nubuwa, wannan alama ce da shi alamomin annabta, tunda abin bai zo ba amma ya bayaninsa. Al-ishruna ta 20 tafluhu fi ainihi, to fi da ya idanuwan sayyidina Ali bin Abi Talib, alam min alamin nubuwati aidan, min alamiha aidan, shi ma alama ce daga alamomin annabta kuma. Do saboda da ya masa wannan tofi nan take warke, wannan ma mu'jiza ne, alama ne na annabta. Al-hadiya 10 mas'ala wal 20 mas'ala ta 22 fadilatu Ali radiyallahu an, wannan hadisi yana nuna falalar sayyidina Ali, Allah ƙara masa yadda, bayan kasancewansa dan baffa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma surki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana cikin sahabbai guda 10 da aka musu bishara da gidan aljanna, kuma khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ga wata falala, falalan shine yana son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa ma suna kaunarsa. Wannan hadisi ya fawa wannan babi. Anam as-sani wal 20 mas'ala ta 22 fadlus sahaba fi dawkihim tilka al-laila wa shughulihim an bisharatil fathi, falalan sahabbai a dunkule gaba daya a wajen tattaunawansu a wannan daren, har ma suka shagala suka manta da wannan bishara ta samun budi da za a yi a kai bara. Abinda ya dauke musu hankali neman dacewa da wannan falala ta soyayyar Allah da manzo. Kaga wannan sahabbai suna da falala wajen kwadayin samun kaunar Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. As-Sadisa 20 mas'ala ta 23 al-imanu bil qadari, wannan babi na karantar da mu imani da kaddara. Lihusuli hali man lam yas'alaha, saboda samuwar wannan falala ga wanda bai yunkurin samun ta ba. Wa man iha amman sa'a, kuma ka hana wanda yayi yunkuri ya nema ya nuna kwadayinsa. Kashi sayyidina Ali baya na akai wannan bayani, amma da Allah ya kaddara shine zai san wannan falalan, sai Allah ta'ala ya bashi. Da ka wannan imani da kaddara, duk abin da ka ga baka samu ba, dama Allah bai kaddara rabanka ba ne. In kuwa rabanka ne to ba wanda zai hana maka. Arabiya 20 mas'ala ta 24 al-adabu fi qawlihi ala risrika, mun fahimci ladabi a cikin fadinsa da ya ce masa unfus ala risrika, ka tafi a bisa nutsuwarka, tafiya bisa tsari, babu hargowa, babu hayaniya, babu ihu. Kana komanda to ka tafi bisa tsari, bisa nutsuwa. Kaga wannan tarbiya ta musulunci ko? bayarin sojoji ne yanzu baka ji ana tafiya ana ihu ana shewa wasu ma an yi maye an sha barasa ana ihu wai za a je a kai hari to ba haka musulunci yake ba shi komanda a cikin nutsuwa yake tafiya ana kabbara ana haylala ana ambaton sunan Allah to haka ake jagorantar mayaka sai a samu taimakon Allah an gane wannan ko kuma shi komandan yaki baya barna baya zalunci amma ka tura maya ba masu kaiwa kwantar da tarzoma a wannan zamanin su ma kan sai ka zamu suna barna a daki wanda bai kamata a daka ba a balla nan a rusa nan a manzo Allah sai ya ce ka tafi bisa tsari bisa nutsuwa har ka sauka a farfajiyan kaga wannan ladabi ne da ake son dukkan wani jagora ya tafi kai asabiya wala shiru na matsala ta 27 addawatu bil hikma mun fahimci da'awa ana yin ta ne da hikima le kawai saboda fadin sa akbirhum bima yajibu ka ba su labarin abin da ya wajaba a kai su kaga ana son hikima at-tasi'a as-samina wal 20 mas'ala ta 28 al-ma'rifatu bi haqqillah fil islam sanin haƙin Allah a musulunci yawa ba kai furta kalmar shahadan kawai bane dole sai an san ma'ananta kuma an yi aiki da ita at-tasi'a wal 20 29 thawabun man yata'a ala yadayhi rajulun wahidin mun fahimci ladan duk wanda mutum ɗaya aka samu ya shiri a dalilinsa sanadiyan ka mutum guda ya shiryu to zaka samu lada mai yawa wanda manzo Allah ya ce yafi a baka garken jajaya raquna araquma as-salasun mas'ala ta 30 ta karshe al-halifu ala al-futiya rantsuwa a wajen bada fatawa mutum ya rantse wajen isar da sako domin karfafa bayani wannan babu laifi wannan ya dace ba laifi bane irin wannan rantsuwa to wannan shine karshen babi a na kira zuwa ga kalmar shahada a dunkule dai babu yana karantar da mu lalle ne a rika karantar da mutane ana kiran mutane zuwa ga kalmar shahada su fahimci tauhidi ba zai kawai kai dan ka gane ka fahimta kuma sai ka zauna ba wajibi ne zama ana isar da sako wanda wannan shine aikin banzannin da Allah ya turo kuma shine aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan wanda suke bi tabarkin sa Allah ya taimake mu ya ba mu ikon dogewa a wannan aiki ya tabbatar da mu a kayan tauhidi to anan za mu takaita sai darasi na gaba insha Allah na'am 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 yace wannan kira zuwa ga musulunci ya takaita ne ga kiran wanda ba musulmai ba su gane addini su karba addinin musulunci ko kuwa hadda wanda shi musulmin ne ya ƙara fahimta ko ya bar wasu abubuwa da yake wanda addini ya haɗe gaba ɗaya wanda ba musulmai ba a tallata musu musuluncin a kira su a je a same su har garuruwan su a riga da'awa ana wayar musu da kai ana tallata musu addini wanda wannan aikin har ga Allah mun gaza muna da rauni a kai sai ka samu gararuwa kusa da mu ba nesa ba suna shirka suna ta bid'a wasu ma basu ma san me addinin ba to wajibi ne ya zama a haɗe duka gaba ɗaya ya shiga a kira wanda bai gane ba ya gane da hikima da wa'azi mai kyau da mu'amala mai kyau da tallafawa na dukiya ba ma ga wanda ba mu ba abokan zaman mu su haka suke kullun suna kashe dukiya wajen kiristansar da musulmai a mai da su kafirai to wajibi ne wannan aikin shine mafi girma to amma ya har ma wa'azi irin wannan karantarwa wanda musulmin ne amma ka karantar da shi addinin ka wayar da kansa ya ƙara fahimtar addinin dan ya rike addinin da ke wannan ma ya shiga mutum da ya gane addini sanadiyanka ya koyi addini to yafi a baka wannan garken jajayen raquma ya fa baka kowace irin dukiya ne da ka ba wanda ya sai ya biya ka wannan aiki na karantarwa Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ahdina fi man hadait وآفنا في من آفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وذكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وقدانا الحمد لله رب العالمين.